Daga birnin Washington DC muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashim Gumel daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Kamar yadda aka saba a kowane daren Asabar, Jumma'ar za ta gabatar da shirin tsintsiya madaurin ki daya. Daga bisani kuma Ibrahim Kalmasi ya kawo mana shirin sa na jawabai daga dattawa. Sai kuma labaran wasanni da zamu kawo muku daga Najeriya. Amma kafin mu kai ga shirye-shiryen namu, sai mun fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zabe a yau dinnan Asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki kungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga wato suna kada ƙuri'a don zaben ƴan takara 7,000 da ke takarar kujeru 329 na majalisar dokokin ƙasar. Dama an kafa rumfunan zabe a fadin ƙasar, ciki har da sansanonin ƴan gudun hijira masu ɗauke da mutane kimanin miliyan 3, waɗanda yaƙin ISIS da ma sauran yaƙe-yaƙe suka raba su da muhallansu. Ko bayan an sanar da sakamakon zaben na yau Asabar, za a shafe watanni ana tattauna kafa gwamnati kafin a cimma kafa gwamnatin. Kasar Isra'ila ta rufe kan iyakarta da Gaza kwana guda bayan da aka lalata maƙetarar a wata zanga-zangar Falastinawa suka yi. Sojojin Isra'ila sun ce jiya Juma'a Falastinawa da dama suka bula sashen Kerem Shalom, sannan suka cinna wuta mauni bututun iskar gas. Wutar ta kona bututun da kuma abin da ke tura iskar gas din. Isra'ila dai ta ce mashigar za ta ci gaba da kasancewa a rufe har sai an gyara ta. To amma majoyin soji na cewa ana iya budewa idan aka fuskanci wata matsala ta jinkai. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Sabon Prime Minister Malaysia faɗi yau Asabar cewa shi hana mutumin da ya gada fita daga ƙasar. Mahathir Muhammad ya ce shi hana tsohon Prime Minister Najib Razak da matarsa fita daga ƙasar. Kafar labarai ta Associated Press ta ce wata takardar rijistar matafiya ta nuna cewa da Najib da matarsa sun yi yunkurin fita daga ƙasar zuwa Jakarta a wani jirgin sama samfurin jet wanda ba na fasinja ba ne. Mahathir, ɗan shekaru 92 da haihuwa, ya ce gwamnati ta samu isasshiyar shaidar ke nuna cewa Najib na da hannu dumu-dumu cikin wata babbar taɓarɓarzar cin kuɗi. Najib dai ya sanar a kafar Facebook cewa za shi hutu amma zai dawo bayan mako guda, abinda ya janyo ra'ayin in cewa so yake gudu da wayo don ya kauce mafuskantar shari'a. Najib dai ya ce shi fa bai aikata wani laifi ba. Haka zalika a yau din nan Asabar, diyar Anwar Ibrahim ta gaya wa kafafen yaɗa labarai cewa za a saki jagoran ƴan adawar daga gidan yari da ranar Talata, kuma za a masa cikakkiyar ahuwa ta mutunci. An jefa Anwar fursuna ne kan tuhumar almundahana da kuma luwaɗi, wanda da dama ke ganin ba wani abu ne illa bita da kullun siyasa. Manyan jami'an diplomasiyyar ƙasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun faɗi jiya Juma'a cewa kawar da makamin nukiliya kwata-kwata da Koriya ta Arewa ta ce za ta yi na buƙatar sa ido fa sosai. Karan farko na ganawar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo da ministan harkokin wajen Koriya ta Kudu Kim Jong-un a birnin Washington DC ya faru ne makonni kawai gabanin ziyarar da shugaban Koriya ta Kudu Moon Jae-in zai kai fadar White House, da kuma ganawar da ake ɗokin faruwar ta tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya sanar cewa zai gana da Kim a ƙasar Singapore ranar 12 ga watan Yuni, wato kwanaki biyu gabanin ranar da shugaban Amurka zai cika shekaru 72 da haihuwa. jami'an Amurka sun yi kira ga Koriya ta Arewa da ta yi namijin kokari wajen kawar da makamin nukiliya kwata-kwata. Muddin ta yi hakan a cewar su, Amurka za ta haɗa kai da ita wajen kawo ci gaba. Wata kungiyar ƴan tawaye ta wata kabila da ke arewacin Myanmar ta kai hari kan wasu jami'an tsaro a wani gidan cacar casino wanda ke daura da kan iyakar China, ta halaka mutane 19 ciki har da farar hula 15 da jami'an tsaro 4, mutane kuma 20 sun ji raunuka. Mai magana da yawun gwamnati Zhao Hitai ya ce abinda ƴan tawayen ke yi ba wani abu ne illa hare-haren ta'addanci mai kawo rudani. Kungiyar ƴan tawayen mai suna Tian National Liberation Army ko TNLA a takaice ta amsa cewa ita ta kai harin na yau din nan Asabar a garin Muse da ke jihar Shan. Mai magana da yawun TNLA din Kanar Tar Aikyon ya ce an auna harin ne kan sojoji da mayakan da ke gudanar da gidan cacar casino din. To amma ya yadda cewa abin na iya ritsawa da farar hula. Jihar Tashan na daura da kan iyakar Myanmar a lardin Yunnan da ke kasar China, inda wajen ya zama cibiyar kasuwanci tsakanin kasashen biyu.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, to masu raro yanzu mu kuma gefe mu baiwa Jummai Ali fili don ta gabatar mana shirinmu na gaba.
Tsintsiya
madaurin ki daya.
Tsintsiya, tsintsiya.
Masu sauraron tsintsiya madaurin ki daya, assalamu alaikum. Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. A ranar 30 ga watan Afrilu, jaridar PM News ta yanar gizo ta buga wani rahoto da ke cewa mazauna yankin Mambila a ƙaramar hukumar Saudauna ta jihar Taraba sun bayyana takaicin yadda suka yaƙi junansu. Mazauna yankin sun bayyana haka ne wajen wani taro da wani kwamitin nazari da gwamnan jihar Darius Ishaku ya kafa. Shugabannin al'umma sun yi magana a wajen wannan taro. Misali, Alhaji Jibon Banga, shugabannin Fulani da ake cewa Arro, ya lura da cewa dukkan shugabanni sun nazarci al'amarin kuma sun yanke shawarar cewa ba za su goyi bayan duk wata fitina ba. Shi ma shugabannin hakimai da ake cewa Jauro, Alhaji Sale Dula, ya yi bayanin cewa yawancin rikice-rikicen da suke barkewa ko kuma suka faru a yankin an kasa gano sahihan dalilan haddasa su. A saboda haka, ya alƙawarin cewa hakimai ko kuma sarakunan yankin sun ƙudura aniyar samun zaman lafiya domin ci gaban yankin. Kwanaki wakilin sashen Hausa Nasiru Elhikaya ya yi tattaki zuwa yankin na Mambila, inda ya samu damar zantawa da wasu shugabannin ƙungiyoyin matasa da mata waɗanda suke ƙoƙarin ganin an samu zaman lafiya ta hanyar taimakon juna.
So, sunana dai Na'imu Garba, chairman ne na Siyan a garin Guroje, wanda Siyan abinda yake nufi da Siyan shine Cooperative Youth Association Guroje. Sunana kenan. Wato manufan wannan ƙungiya da kuma yanda muka ga menene za mu ka ci gaba a garin Guroje ko in ce Sardauna Intiyali gabaki daya. Na ɗaya, na farko muna da irin lakimi, zaka ga ya ɗalibai sun tashi ba ilimi a secondary, ba komi, ba haɗin kai, ba sana'a, yin duk matasa she shaye-shaye. Shi yasa muka zauna muka nazari muka ce to yanzu abin da ya kamata mu yi, ya kamata mu haɗa kanmu da ƙarfinmu da 5-10 na ajiyunmu mu ga yau mun taimaka ma matashi ya kai matsayin da ya kamata. Gefen education nasa, gefen sana'a ya kasance independent makansa, da kuma me, da kuma gefen ka community development a gari. Zaka duba garinmu, muna da 'yan siyasa da yawa, ba su ankara ba, amma yanzu mun dauko hanyar da zamu ankarar da su. Na me in na koma gefen CDS zan ce maka irin hanya zaka ga lambatu ruwa na shiga gidan jama'a kororo kororo, wannan ma mun hada abin ajiyunmu da taimakon wayansu shugabannin gari wanda muka sai irin makamai na gyaran gari ne, muna bi kuma muna gyararwa duk anguwa inda zan yawo da kai kai bako ne yanda kaso gari nan. Zaka ga hanya da yawa wanda muka bude lambatu, aikin hannu ne ba aikin gire da ko wani abu ba. Yeben education anan makarantar da muke tattaunawa da kai, mun hada malamai da yawa a wannan makarantar, mun siya syllabus curriculum duk muna amfani da shi, textbooks muna karantar da yara. Akwai irin error spellings da sauransu, zaka ga yaro na secondary school sunan shi mai kyau bai rai rubuta ba, insha Allah rabbi mun dauki mataki kan irin wannan abin, muna yin shi kuma komai na tafiya duk yanda ya kamata. Sana'a wato gefen skill acquisition kenan, mun na chairman ta wannan gefen, wannan ma muna kokari dan biyar goman mu da muke hadawa, in kai a chaba ne a samu machine a baka ko da loan ne, a sati nawa zaka bayar mu kaida da kai kana jefa ma asusun kungiya wani abu. Ya kasance yau in ka fitar da kudin mashin ka zama independent na kanka, shikenan mu dauki wannan kudin kuma mu duba wannan kasesse a cikin mu kuma daukan wannan abin mu bashi. So irin wayannan abubuwan gaskiya in muka sa a gaba yana da kyau sosai. Mun fara dai bai wuce mu 11 ba, amma Allah da ikon shi yanzu mun fi 100 da. So da muka fara irin wannan abin muka ga ci gaban shi, shi yasa muka ga kuma wannan abin din yazo daidai da irin patron namu engineer Ahmad Zakaria. Don shi ne zan ce grand patron na wannan association. Ce muka ga duk manufofin shi da kudurorin shi duk ya yi talini ya tafi a bude ne da irin abin da muke son mu. So ranga da shi yasa muke gani wannan abin gaskiya dole mu yi damara, mu yi hadin kai, in duk abin da zaka yi ba da hadin kai ba abin bai yi ba. So muka hada kai, duk hadin kai nan shi zai kama na duk wannan abubuwan da na lissafa maka. Amma a hankali a hankali muna yin shi, kuma muna ganin canji, muna ganin ci gaba. Insha Allah.
Me zaki ce bangaren zaman lafiya da ya addabi wannan yankin?
Maganan da zan yi a gan gefen harkan zaman lafiya irin rikici. Ai thank God mu an dan taba rikici daga baya. Yanzu an kuma taba komai an sha kan matsalan insha Allah rabbi. Gaskiya abin a observing namu na youth na guroje gabaki da zan ce maka gaskiya rashin fahimtar juna ne da kuma yarjejeniya. Abu kamar haka zaka duba gabaki daya mu duka daya ne. Amma zaka ga wane ka dan shanunka sun tsoka na min fili, a haka ne to mu je mu ga ya zamu zanzantar ina. A maganan na patron shugaban mu patron namu yayi magana akan cewa zaka ga sarakuna ba su da karfi, gaskiya yana daga cikin abin da yake kama zara. Amma insha Allah rabbi yanzu mun samu kan zare ne yanda za a yi tackling wannan problem din ga baki daya bare kuma faruwa ba insha Allah.
Yanzu kana ganin dai kaman zaman lafiya ya dawo wannan yanki.
Insha Allah rabbi zaman lafiya baka ga ba, ba irin kabilan da babu. In ka ce bororo bororo ne ke fara da manbila, to ga mu nan duka hade, kowa zaka ga gora waje yana dariya kai, ba wani damuwa insha Allah rabbi.
Wato mana yanzu za a warware abin da dariya ana hulɗa da juna.
Insha Allah bai tsiya da dariya ba, don an yi tsiya dariya za a ce na ciki na ciki, wannan babu. Sai ka zo ne yau in ka ga hadin kai da wani duk abin da ake na ci gaba, zaka ga duk wani kabilan da baka zamani ba, zaka ga ana haka babu nufi babu kyashi babu komai ana harkan. To wajen ne zaka san gaskiya zaman lafiya ya auku a wannan fili.
Amma wani lokaci ana daura wa ƴan siyasa cewa su suke kawo wannan matsalar, wani sako za ku aika wa ƴan siyasa ta wannan kafa?
Gaskiya a wannan gefe ma gaskiya kafan su ɗaya na kan iska ɗaya na ƙasa. Gaskiya akwai dan damuwa kadan akan ƴan siyasa nan, amma duk da haka duk da kokarin su yana da kyau mazabanka kamin abu na faruwa kai gaggawan zuwa inda excuse ne wajen aikin ka, zaka zo ka ga me yake faruwa ka kira a zauna a yi maganan da za a yi. Amma insha Allah rabbi su ma irin falon su wan mun bibbide duk matasan guroje gabaki da muna ba su shawara akan abin da ya kamata kan irin wannan abin kai ya faru. So alhamdulillah a haka muna tafiya ga komi an samu setawa, ba wani damuwa, ƴan siyasan sun gane kurakuran su kuma duk sun bi yanda za su yi. Fancin haka muna da wani mimba dan siyasa ne ana kiran shi honorable Bape. So gaskiya mutumin ne ya taka rawan gani sosai, don irin zan ce ma matsalan na tasowa tsakanin makiwata da kuma makiyaya da kuma masu gona. So alhamdulillah problem akan fili yakan nan gaskiya ya sasanta su, yana da fili ba iyakan da zan kutanta ma wannan fili a wannan cikin gari. Ya dauka ya ba ma bangaren Fulani ya ce manbilolin kuma su rike wannan gefen don dai a samu zaman lafiya. To kaga anan gaskiya ƴan siyasan gaskiya sun fara taka rawan gani a wannan alama.
Mun gode kwarai.
Ku zauna lafiya al'umma ta kasata kujiya.
Shugabar wata kungiyar mata da ake cewa Cooperative Youth Association ta yi bayanin irin ayyukan da suke yi, to amma da farko ta fara faɗin sunanta ne kamar haka.
Sunana Promise Vincent, ni ne chairlead na wannan organization da muke da shi a cikin wannan karamin hukuma Guroje. Wannan association kenan ana kira CN, prominent issue ne Cooperative Youth Association Guroje. So ni ina son in kira yan uwana mata su zo mu hada hannu mu ga dai mun yi kamin wannan problem da muke fuskanta a cikin wannan community namu. Don everyday muna cikin fada haka bai da kyau ba. In mun ce zamu ci gaba da yin fada, everyday yo ana damuwa ya tashi wannan wuri, jibi wannan damuwa ya tashi, ba mu samu cin gaba ba. Amma mun hada kanmu mun zo dukan mu, mun zo mun hada hannu zamu ga dai mun kamin peace a wannan community. So muna kiran gwamnati kuma ya shiga cikin wannan masala ya ga dai ya taimake mu a ciki.
Wato ana cewa mata kusan idan ɗan gidansu sun tsira ko mijinsu ko mahaifansu sun tsira ba sa iya ƙara taimako wajen samun musamman ma zaman lafiya, amma kimi zaki ce a wannan fa?
Hakan din zan iya cewa idan har an samu masala, don in ka duba wasu families din an kakkashe mazajensu, an kakkashe yaran, an bar iyayen kawai, wasu kuma an kakkashe iyayen an bar yaran. A cikin wannan damuwa muna kiran gwamnati ne ya zo ya duba me ya kamata a yi. Wasu muna da less privilege, muna da widows wanda an basu da wanda zai taimake su. But with the help of the government, mun san dai in sun zo sun nuna musu so, su ma za su ji daɗi, za su ce ba su kaɗai ba ne a duniya na, sai ma bayan rasuwar mijinsu akwai wanda zai share musu hawaye.
To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar da wani sabon shirin. A tuna fa, sai da zaman lafiya da kwanciyar hankali ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya.
Ku gaisa sai ku je an tashi kallau yau lafiya. Hotar Allah muke Allah kuwa shi ne.
To a gaida Jumai Ali, to shirin tsuntsiya madaurin kiɗe kenan aka saurara, sai a biyo mu mako mai zuwa domin jin wani sabon shirin. Yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin jawabai daga dattawa.
Assalamu alaikum masu saurare, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku El Hikaya daidaita kaya fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma asibiti a London biyo bayan gayyatar likita, yayin da babban sufetin yan sandan Najeriya Ibrahim Idris Rake ya amsa gayyatar majalisar dattawa karo na uku ta ayyana shi a matsayin makiyin demokuraɗiyya. Sanata Suleiman Hunkuyi ya yi barazanar ficewa daga APC matukar bata soke zaben unguwanni na jam'iyyar a Kaduna ba.
Yan tsirarun mutane wa'adda ke jin saboda yau Allah ya ara musu lokaci dole ko ba a so a Najeriya tilas a bisu.
Muƙarrabin Buhari ya wuce rawan bakan daura ya ce matukar Obasanjo Kaliman Jawal Mustafa ba wai shugaba Buhari ba zai gane kuransa.
Dan Allah dan Annabi ya jarabawa Hamza al-Mustafa in bai kwance mai zana a kasuwa ba. Abun mamaki ne wannan mutumin yana ta rubuce-rubuce. Bila sun yi shiru.
EFCC ta bude sabuwar helkota da ta gina kan naira biliyan 24, inji Ibrahim Magu.
Gwamma yanzu ku zo nan mu hada kai saboda mu yaƙi cin hanci da rashawa da cuwa-cuwa.
Allah ya wakilifan Tijjani a Afirka, Malam Isa Karabiwa rasuwa. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja.
Haka, to yanzu bari mu shiga zauranmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawaban su ne shugaban majalisar malaman Izala Shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja, kuma sarkin malaman Duguri Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da kuma rabaran Bulus Sabo daga Kubau jihar Kaduna. Amma da farko wannan fili na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya na ta'aziyar rasuwar ɗaya daga cikin dattawan da ke bayar da gudummawa a wannan shirin, wato sakatare janar na ƙungiyar Kiristan Najeriya Dr. Musa Asake, wanda ya rasu jiya Juma'a, wanda kuma kan yi gargaɗi ga 'yan arewa kamar haka.
Masu sauraron mu musamman a jihar arewa a nan a Najeriya, ina kawo muku gaisuwa in kuma ja hankalin mutanen mu a nan arewa. Ya kamata mu yi zaman lafiya. Sauran abubuwan da suke faruwa musamman tashin hankalin da ke akwai tsakanin Fulani da manoma, wannan muna roƙon Allah ya ba mu nasara a kan shi. Ina kuma kira zuwa ga dattawa na kowanne jiha inda abubuwan suke faruwa a taimaka a ga mu yi zaman lafiya. Gwamnati kuma su mora duk abin da su iya yi a taimaka. Ba mu da wata kasa sai wannan kasan. Idan muka kashe kanmu ko muka kone wuraren da muke zama, ina za mu koma? Ina kira da babban murya da Krista da Musulmi, mu dukufa a sunan yan Najeriya, mu talafi wannan gwamnatin, mu yi addu'a domin gwamnatin nan domin zaman lafiya ya ci gaba.
To Allah ya ji kan Rabaran Dr. Musa Asaki. To yanzu kuma ga Sheikh Ibrahim Duguri da jawabinsa.
To alhamdulillahi, da farko dai hukunci ga mai laifi shike hana yin laifi ga wanda bai laifin ba nan gaba, kamar yadda Bahaushe ke cewa gani gaba ne ya ishe wani tsoron Allah. Bayan haka, idan muka dubi abin da ya shafi ga karatu, ga wa'azuzzuka na addinan nan daban-daban sun yawaita, amma ana da karancin zumunci, ana da karancin kunya, ana kuma da karancin girmama na gaba, wato ma'ana tarbiya kenan da kuma ladabi da biyayya, wanda duk waɗannan abubuwa in muka duba a shekarun baya, ilimin da ake da shi a da bai kai na yanzu ba. Binciken da ake da shi na ilimi da kuma kwakwa na neman ilimin a yanzu yafi na da. Sai dai sai mu duba mu gani a ma'aunin rayuwa, shin tarbiyar da zaman lafiyar da zumuncin da hakurin da kuma jin kai da tausayin da sun fi na yanzu? Duk da dai yanzu ne kuma ake ganin an ci gaba wajen karatu. To ya 'yan uwa, kada mu mance da kyawawan ɗabi'unmu da al'adunmu da matsayin da muka fito da kuma yankin da Allah ya zaunar da mu. Muna zaune uwa ɗaya uba ɗaya, musulmi da wanda yake Krista ne da wanda ma shi bai da addinin gaba ɗaya, duka zaka iske 'yan uwan juna ne, babu ainihin cuta ko cutarwa a tsakani. Don haka mu koma, lokaci bai kure mana ba, muna da damar da zamu sake komawa, mu yashe wa junanmu, mu zauna tare, mu yi aiki tare, mu ci abinci tare, mu yi kasuwanci tare, kuma mu zauna lafiya. Duk inda ake zaman lafiya, nan kuma ake samun ci gaba, nan ake samun kwanciyar hankali, ilimin da ake karanta nan yake amfani. Amma inda babu zaman lafiya, kuma inda na ƙasa baya ganin girman na sama baya jin tausayin na ƙasa, to da wuya ka samu rayuwar waɗannan mutanen ta yi tasiri gare su da kuma makomarsu. Don haka ya kuma sauraronmu, mazanmu da matanmu, manyanmu da yaranmu, kowa ya riƙi sana'a. In aka riƙi sana'a, babu shakka an huta da zaman banza, an huta da gulmace-gulmace, an huta da gutsuri tsomi, kuma an huta da wato tunanin da shaitan zai kirkira wa mutum cewa wane ya wuce da riga mai kyau, wancan ya gina gida mai kyau, wancan ya ainihin hau mota mai kyau, kai baka yi sana'a ba, baka nemi ilimi ba. Daga nan sai ka fara tunanin cewa ai kai ma dan adam ne, kana da bukatar hawa motar, kana da bukatar ginin shiga gidan, kana da bukatar auren matar, amma da yaya zaka samu? Tunda dai ba daga sama za a yi maka ruwansu ba, dole sai da kuɗi, kuma neman kuɗin nan baka koya ba, sa'annan kuma ko ka koya ka watsar baka tsaya ka bautu ba, so kake ka samu a dare ɗaya. To waɗannan ma dalilai ne daga cikin dalilan da ke kawo wato a samu rashin tsaro, don saboda duk yadda mutum yake dai ba zai iya jurewa yunwa ba, ba zai iya tafiya tsirara ba, zai buƙaci cin abinci, zai buƙaci sa tufafi. To in ko babu abin da za a sai abincin ko a sai tufafin, to babu shakka zuciya za ta riya wa mutum ga abin da fa za ka je ka yi kai ma a ce ka mallaki kaza ko ka samu kaza. Idan kunne ya ji da ki ya tsira, da fatan Allah ya sa mu dace.
To shi kuma Rabaran Bulus Sabo cewa yayi.
Jama'a assalamu alaikum. Tsakanin musulmi da Krista, iyayenmu da kakanni sun zauna lafiya da junansu a baya, mu ma yanzu ya kamata mu koyi da magabatanmu, domin duk ɗana halak, ɗana arziki, yana koyi da abin da mahaifinsa ko kakanninsa suka yi. Kasuwarmu ɗaya, wurin gonaki iyaka da yawa iyaka ɗaya ce, kuma ina roƙonmu mu shugabanni na addini da Allah ya ɗora shugabanci, har kullum mu ci gaba da huduba a masallatai, a majami'u, wa jama'armu cewa a yi zaman lafiya. Ko a gida ne idan ba zaman lafiya, babu kwanciyar hankali, al'umma ba za ta ci gaba ba, kuma ibada ma ba za ta yi ba. Don haka 'yan uwana, ina kira a gare mu mu karawa kanmu zaman lafiya, mu kuma nuna wa 'ya'yanmu. Kada mu nuna kabilanci dan mutum na yankinka ko kuma kai kana wannan ƙasa. A'a, dukkan mutum da Allah ya halitta, Allah ne ya halitta shi, mu manta da bambancin kabila. Sannan ina kira ga 'yan uwa manoma da Fulani, ku Fulani da manoma 'yan uwan juna ne, wanda kuke kullewa mu muna tare a karkara. Don haka kowa ya kula da dukiyarsa a samu zaman lafiya, domin ta dalilin amfani ko ta dalilin dabba a kashe rai abu ne da Allah baya so, wannan kuma bai kamata ba. Wanda dabbobin nan da noman da muke yi, in dai ba wani abin kware akan abin da yake da shi ba, nan fa za mu bar shi a kanan duniya. sannan kuma lallai a ƙara goyon bayan shugaban ƙasa akan cin hanci da rashawa da yake kokari ya hana a Najeriya. Wasu mutane sun kwashe kuɗi sun tafi da su ƙasashen waje suna jin daɗin su tare da ƴaƴansu. Abinda Buhari yake ya ci gaba da kwato kuɗin a hannun jama'a, a zo a yi wa jama'a aiki, a kuma kyautata wa talakawa. Majalisar sanatoci da ta wakilai su kokarta su goyi bayan shugaban ƙasa da ministocin da ya kafa domin a ga cewa an kawo ƙarshen wannan abu. Domin bala'i na damun mutane a ƙasar nan, shugaban ƙasa ya ƙara ƙoƙari akan wannan yaƙi da ƴan Boko Haram. Mu kuma mu ci gaba da goya masa baya da addu'a. Sannan mu talakawa ina kira a gare mu don Allah da musulmi da Krista mu rage zagin shugabanni.
To nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
To madalla gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka nan Washington DC. Yanzu haka agogon muna cewa karfe 5 saura minti 4. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Jagorar da 'yan wasan kungiyar kwallon kafar Najeriya ta Super Eagles Ghana Toro ya bayyana bacin ransa akan yadda matashin dan wasan kasar Jamus Jordan Tarunariga ya yi watsi da ta yadda aka yi masa na bugawa kasarsa ta asali wato Najeriya wasa a gasar cin kofin duniya. Jordan dan shekaru 20 da haihuwa da iyayensa 'yan Najeriya suka haife shi a kasar Jamus ya bugawa kasar ta Jamus wasa a matakai daban-daban na matasa. To amma har yanzu bai sami shiga a babbar kungiyar kasar ba. To sai dai kuma matashin dan wasan da ke taka leda a kungiyar Hertha Berlin tuni da ya sadaukar da kansa ga kasar ta Jamus a nan gaba. Wannan matakin na dan wasan ya kasance babban cikas ga kudirin kocin na Najeriya na samun karfafawa tsaron bayan kungiyarsa a gasar ta duniya a kasar Russia. Shahararren dan wasan kasar Brazil Neymar ya bayyana fargabar cewa ba zai iya taka leda sosai ba a gasar cin kofin duniya a kasar Russia sakamakon raunin da ya yi fama da shi tun daga farkon wannan shekara. Neymar dan shekaru 26 da ke taka leda a kungiyar PSG ta kasar Faransa mai buga wasa ba tun sa'ar da ya kare a babban yatsan kafarsa a wasan da kungiyarsa ta yi galaba akan Marseille da ci 3 da Neymar watan Fabrairu. Duk da yake Neymar ya ce yana jin zai iya fafatawa a gasar ta duniya, to amma ya ce raunin na iya kasancewa wani tarnaki a gare shi. A wani labarin kuma mai yiwuwa dan wasan na kasar Brazil Neymar yana kan hanyar sa ne ta komawa taka leda a kungiyar Real Madrid ta kasar Spain. An ruwaito kocin Madrid din Zinedine Zidane yana cewa haɗin Neymar da Ronaldo zai yi daidai kuma zai kawo alheri da ci gaba ga kungiyar. Kungiyar ta Real Madrid dai ta rade tana buƙatar dawo da Neymar a Spain, yayin da rahotanni da dama suka bayyana cewa shugaban kungiyar ya shirya tsaf domin cimma buƙatun kungiyar PSG domin samun dan wasan. Kungiyar Manchester United da Manchester City sun yi tarayya a zawarcin dan wasan AS Monaco Fabinho. Fabinho dan kasar Brazil ya faɗa kafin wasan da kungiyarsa ta buga da Saint Etienne a yau Asabar cewa mai yiwuwa shine wasa na ƙarshe da zai buga wa kungiyar. Kocin Bayern Munich Jupp Heynckes ya karkare rayuwarsa ta koci a gasar Bundesliga tare da shan kashi, yayin da kungiyarsa ta Bayern ta sha kashi a cikin gidan takarar farko a cikin shekaru fiye da biyu. Stuttgart ce ta doke kungiyar da ci 4-1 a ranar karshe ta wasannin gasar Bundesliga na bana. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
To da wannan muka zo ga shirin na karshe, labarai a takaice.
A takaice, masu kada ƙuri'a a ƙasar Iraki sun garzaya rumfunan zaɓe a yau ɗin nan Asabar don kada ƙuri'a a zaben ƙasa na farko tun bayan da aka fatattaki ƙungiyar ISIS daga ƙasar bara. Masu kada ƙuri'a na zaben ne daga cikin 'yan takara 7,000 da ke takarar kujeru 329 na Majalisar Dokokin Ƙasar.
To madalla, masu sauraron mu da wannan makakashin shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Ibrahim Kalmasi Garba
da yake yana gabatar da shirin, da kuma Salamun Abu wanda ya hada shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Mr. Jonah Khamin, Mr. Phil Hashin kuma yake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.